akwai tambayoyi kamar haka. Mai tambaya ta farko yana tambaya ne kan cewa magidanci ne ya rasu sai ya bar dukiya da matansa na aure guda hudu da ƴaƴa 15. Mata na aure guda hudu, ƴaƴa 15, yaya za a yi kasafin dukiyarsa? Farko dai ya kamata a san ƴaƴan maza ne ko mata, ko kuma a haɗe ne maza da mata. Amma a koma yaya suka zama, su dai matansa ɗinnan su hudu, za a ba su kashi ɗaya ne cikin takwas na dukiya. An gane ku? Kashi ɗaya cikin takwas raba da juna. Wannan abin da ya rage shi ne zai zama na ƴaƴansa. Idan ƴaƴansa sun zama mata gaba ɗayansu, biyun zuwa abin da ya sama, kaga za a ba su sulusani biyu bisa ukun dukiya. Idan kuma maza ne gaba ɗaya za a raba musu daidai wa daida. Idan maza da mata ne a cakuɗe, to sai a yi lizzakari mislu hazzil unsayayi. Kowane ɗa namiji a ba shi rabon mace biyu, kamar yadda aya ta nuna cikin suratul nisa. Sannan a nan gurin nikan so in ba da shawara ga waɗanda suke da yawa irin wannan wajen rabon gado, cewa yana da kyau a samu kotu, a samu alkali wanda ake masa zaton mutumin kirki ne, ya zanto kotu ce ta raba gadonsu sama da fatawa, domin fatawa tawa ko ta wani ko ta wani mutum shi kadai kila ya iya yin kuskure cikin fatawa, kuma ko kuma kai wanda aka yi wa fatawar ko da an yi ta daidai ka fahimce ta ba daidai ba, ka je ka gina hukunci akai kuma ya haifar da rikici. Ko kuma an yi fatawar daidai ka fahimci daidai, amma idan aka zo wajen aiwatarwa tunda ba hukuma ce ta shiga ciki ba, a rika samun rikici bayan an raba gado. To shi yasa yake da matukar muhimmanci da kuma hikima mai yawan gaske idan an tashi rabon gado ya zanto cewa kotu ta shiga ta yi ruwa ta yi tsaki, saboda wani ba zai zo ya tayar da rigima daga baya ba ya ce kaza ya ce kaza tunda ya san hukuma ta riga ta shiga, tunda wani ba zai kusan zuciya ba. Wannan kuma yake cewa ya halatta mata su gaisa da juna ta hanyar yin musafaha su bayar da hannu, ya halatta. Musafaha da manzon Allah ya shar'anta ba take kwanci maza kadai ba, domin duk abin da manzon Allah ya shar'anta wa al'umma na ibada da ma'amaloli na rayuwa da ɗabi'u da halayya na gari ya shafi maza ya shafi mata. Ba wanda zai yi da'awar cewa abu kaza na maza ne kadai ko mata ne kadai sai in yana da dalili. Amma in baya da dalili, dole ya kyale a matsayin annabin annabin maza da mata ne gaba daya, ba maza kadai ba, ba kuma mata kadai ba. Duk abin da ya shar'anta wa al'umma ya shafe su duka, illa ma dallat dalilu ala takhsis. Sai in an samu dalili da ya nuna wannan abu an shar'anta shi ne, an shar'anta shi ne fi khassatir rijal aw fi khassatin nisa, ake bance ga maza kadai ko ga mata kadai, sannan mutum zai bada fatawa saboda wannan dalilin. Amma in ba haka ba kan kyale kofa a bude. Don haka a nan gurin maza na gaisawa da maza 'yan uwansu ta hanyar yin musafaha, mata na gaisawa da mata 'yan uwansu ta hanyar yin musafaha da juna a haɗa hannu da hannu, namiji na iya gaisawa da mace wadda take muharramarsa ya bata hannu su yi musafaha, ko matar shi ya bata hannu su yi musafaha. Amma ba shi halatta ga namiji ajanabi ya gaisa da matar da take ajanabiya ɗinsa, ma'ana wadda ba matarsa ba, ba ko muharramarsa. Wannan akwai nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da ya mubaya'a ga mata bai ba su hannu ba, sai mata suka ce maza lokacin da zaka yi mubaya'a da su ka ba su hannu, amma mu baka ba mu hannu ba. Sai manzon Allah ya ce inni la usafihu nisaa, ni ba na yin musafaha, ba na haɗa hannu da hannu tsakani na da mace wadda take ajnabiya. To kaga wannan kana da dalili a kai.
Na'am.
Ya halatta abin da waɗansu ƴan uwa suka rinka yi suna ta yin addu'a cikin dare daidai lokacin da ake dab da yin zaben Amerika, Allah ka yarda George Bush, ya halatta ko bai halatta ba? A hakikanin gaskiya kila wani zai ga cewa to ai da John Kerry da George Bush da arna ne, saboda haka to. Amma in mutum yana da tabbas din akwai dama-dama tattare da wani, babu laifi ya roki Ubangiji Ta'ala, Ubangiji ya bayar da nasara ga wanda ake ganin dama-daman tattare da shi. Amma ni a fahimta ta babu wani dama-dama tsakanin guda biyu, zaɓe dai ya riga an kare. zaɓe da an riga an ƙare, domin ƙa'idar shugabancin Amerika ba wai ƙuri'u ne akan titi suke yin shugabanci ba. Wani sayakin ne wata da'ira ce ta waɗansu Yahudawa ƙididdigaggu sanannu wanda su ne suke tabbatar da waye zai ci zaɓe waye zai faɗi ko an ƙi ko an so. Duk maganar demokarasi ƙarya ce, wa a ce sun yi ci gaban da ba maguɗi a Amerika, sai dai ƙila a wani mataki na zaɓe na gwamnonin jihohi ko 'yan majalisar jihohi ko na tarayya, amma a mataki na shugaban ƙasa tsabar fasha ce take sa a ci zaɓe. Ina fata an fahimta. Waye ku kusa da Yahudawa, waye zai tabbatar da matsalolin Gabas ta Tsakiya a yadda suke, kar ya kawo musu wani canji da Falastinawa za su samu sauƙi-sauƙi. To wanda yafi wannan ra'ayin da kawai akan wannan shine aka fi sa masa ran ya ci zaɓe, ba wai yana da goyon baya ko baya da goyon baya ba. Don haka ne ban ga wani bambanci ba da mutane suka yi ta cewa jujubu shi faɗi, na yi ta samun tax daga wajen 'yan uwa, ka yi join ɗin mu wajen abin nan, join us dangane da addu'a Allah ka da jujubu shi, wane ne 'yan uwa sun yi ta raba wannan, har in wani aiko ma ya ce ka raba mutum 10, mutum 30, mutum kaza. A gaskiya ni ban ga wani bambanci ba tsakanin wancan da wancan, duk dai gauta ja ne. Ina fata an fahimta. Duk wani wanda ya kai matsayin ya kama shugabanci a Amerika to zai tsaya, kuma ba zai zama matsala ga musulmi ba. Akwai matsala sosai da sosai a shugabancin Amerika, Allah tsare mu. Wannan yana tambaya kan cewa idan mutum ya saki matarsa saki ɗaya har aka yi wajen shekara 5 tsakaninsu da juna, sai kuma ta haihu sai aka ce wannan ɗan nashi ne, shin wai gaskiya ne cewa matuƙar rabuwarka da matarka bai wuce shekara 5 ba duk ɗan da za ta haifa a cikin wannan shekarun naka ne? Ba za mu sake wannan zance ba haka kawai kaular wahida. Wanda suke faɗin wannan zance mai yiwuwa sun leƙo wata magana ce daga cikin maganganun malaman fiqhu wanda suke magana akan aqallu muddatil hamli da kuma atwalu muddatil hamli. Menene mafi ƙarancin daɗewa da jariri yake a ciki a haife shi a musulunci? Wannan malamai sun yi da cewa mafi ƙarancin lokaci da jariri ke a ciki a haife shi wata 6. Babu yanda za a yi a haifi yaro a abin da bai kai wata 6 ba, lallai sai ya kai wata 6. Don haka idan ka auri mace sai muka yi ƙididdigar lokacin haɗuwarku da ita zuwa yanzu wata 6 tur ta haihu, baka da ikon ka ce ba ɗanka ba ne. Ina fata an fahimta. Dole ɗanka ne ko kaki ko kaso, in ku kace ba ɗanka ba ne to sai dai in ku yi li'ani, wannan aje kotu ka yi rantsuwa ku yi li'ani kai da ita. To ka barrantar da wannan ba za mu ce dole ɗanka ba ne ba, amma baka da ikon kin karɓan wannan ɗan. To ko menene aksaru muddatil hamli, mafi tsawon lokaci da ciki yake a haife shi? To shine malamai suka yi sabani, wadansu suka ce wata 12, wadansu suka ce shekara 2, har akwai wanda suka kai shekara 5. Akwai ma wanda suka yi ta kirgo wadansu malamai shahararru irin su Katada, su wane ne da za a ce mahaifiyarsa ta ɗauke shi a ciki shekara 4, wani a ce shekara 5 ko wani a makamancin haka. To amma dukkansu wannan istihadat ne, babu nassi a kai ƙarara. To in mun dauki wancan magana cewa aksar muddatil hamli shine shekara 5 ko shekara 4, to sai mutum ya rabu da matarsa kuma yawan rabon shi da ita shekara 4 sai ta haihu, lallai ne kawai da ta haihu sai mu ce ɗansa ne? A'a, in tun da ya sake ta har aka yi shekara 5 ɗin nan ba ta yi jinin al'ada ba sai kawai ta haihu, to kaga ɗansa ne. Amma ya sake ta ta yi jini 1, 2, 3 ta fita daga idda kuma sai ta haihu, kuma sai mu ce ɗansa ne? Don ga ƙa'ida idan mace tana da juna biyu ba ta yin jinin al'ada. Wannan shine zance mafi inganci cikin zantukan malamai. Akwai malaman da ke ganin cewa idan mace na da juna biyu ta iya yin jinin al'ada, in cikin yana wata 3 za ta iya yin kwana 15 zuwa 20, idan cikin ya kai wata 6 za ta iya yin kwana 20 zuwa 25. Waɗannan gaskiya babu nassi a kai, babu dalili a kai, asali ma wato likitanci ya tabbatar da hakan ba ta yiwuwa. Kuma shine ma abinda zaka iya kanatowa cikin nassin hadisi ko kuma cikin ayoyi na Alkur'ani, musamman ayoyin da suke magana akan jinin al'ada, akan idda. Ubangiji ta'ala ya bayar da idda na matar da take yin jinin al'ada cewa idan an sake ta za ta yi idda ne ta hanyar jini 3. Idan mace ba ta jinin al'ada saboda bata kai ta fara ba ko kuma ta manyanta har ta daina, in an sake ta iddar ta shine wata 3. Idan mace tana da juna biyu sai Allah ya ce iddar ta shine haihuwarta. Ashe in mai juna biyu tana yin jinin al'ada, da sai a ce tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, ai za ta yi jini 3 kenan. To amma tunda ba ta yin jini sai Allah madaukakin sarki ya mayar da iddarta shine haihuwarta wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahunna
wannan shine zance mafi inganci
kangararran a cikin ayoyi dan haka anan gurin kaga yan har matar ka an sake ta har ta yi jini daya biyu uku ta gama iddar amma tana nan tana zuwa bayan shekara biyar kuma sai ta haihu ko sai mu ce mijinta na farko ɗansa ne amma idan muna da tabbacin ba ta yi al'ada to wannan ɗansa ne nan ne za mu iya samun mashaka tsinke wajen cikin maganar kenan amma ba haka babu yadda za mu ce wani abu kan wannan me matsayin mota ko gida da uba ke baiwa ɗansa yayin da yake raye idan an zo yin gado ya za a yi ina jin mun taɓa yin bayani a nan cikin karatu ko da ba wannan shekarar ba cewa ba shi halatta uba ya keɓanci wani cikin ƴaƴansa da babbar kyauta ba tare da ya baiwa sauran ba ba shi halatta uba ya keɓanci wani cikin ƴaƴansa da wata babbar kyauta ku fahimci kalmar babbar kyauta wato idan yar karamar kyauta ce babu laifi dan ka ba wannan naira biyar ka ba wancan naira goma wancan zai tafi makaranta ka ɗauki naira 20 ko 40 ka ba shi kuɗin mota shi kuma wannan jariri ne a gida bai fara zuwa makaranta ba dole sai ka ba shi wannan baya da lafiya ka kai shi asibiti an kai shi masa 1,500 shi kuma wannan lafiya sa kalau dole shi kuma sai ka ba shi 1,500 amma haka kawai ana zaune lafiya ka ɗauki gida ka biya wane ka ɗauki mota ka biya wane to dole ne sauran kowa sai ka ba shi gida kowa sai ka ba shi mota ina fata an fahimta wannan shine adalci da musulunci ga hadisi na Nu'man bin Bashir wanda yake cikin Sahih Bukhari uba ne zai biya ɗanta kyauta shi kadai ya hana sauran sai ya kira manzon Allah ya zama shaida sai manzon Allah ya ce dukkan ƴaƴanka ka ba su yace a'a sai ya ce to ni ba zan ba da shaida akan zalunci ba sai dai ka ba kowa sannan in zama shaida amma in baka ba kowa ba kawai wannan zaka ba banda wancan banda ta iyawa wannan dan babba ne ya isa aure zaka ba shi gida kai masa aure zaka ba shi gida kai masa aure zaka ba shi mota wancan yaron dan karbi da dan shekara biyar wancan dan wata biyar wancan dan wata bakwai kaga babu yadda za a yi a cikin gurin suna da bukatar gida a halin yanzu to a nan gurin ba kyauta za ka biya babban ba za ka ba shi gida ko mota gida nawa ne kai ɗana ne na maka aure ka zauna a ciki amma gida ni ne mai shi ban baka ba mota ma ga shi ka shiga dan bukatar ka shiga mota ta kama amma ba taka bace ta wuce wannan ya halatta kaga daga zaran lokacin da Allah ya karɓi rayuwarka gidan nan ya shiga cikin lissafin kayan gado motar nan ta koma cikin lissafin kayan gado duk za a kasafta a raba gado amma idan ka ce ka ba shi gida ka ba wancan mota to ƴan ƙanana ƴan wata biyar shi da ƴan tara guta ƴan ƙanana su kuma lokacin da zaka mutu dama waɗancan da suna da gidaje da an babba su goma ba su gidaje ba kuma a zo a yaraba daidai tsakaninsu da waɗannan ƙanana kaga ai zalunci ya shiga saboda haka anan ya kamata iyaye su yi hattara game da wannan duk wanda yake da ƴaƴa manya da suka kai a ba su motar shiga to ba kyauta zai ba su ba sai fa in zai biya wa ƙananan su ma motoci in zai ba da gidaje ba kyauta zai ba su ba sai fa in zai biya wa ƙananan su ma ya ba su gidaje ɗin da motoci sai dai ya ce ga gida ka zauna a matsayin aro ni mahaifinka ne na baka gida aro ga mota aro wannan ya halatta dan ya kai shiga ne wancan ma ya girma ya kai shiga sai a ba shi to wannan shine dai kuma sannan idan ka tashi yin rabo na kyauta to kar ka hada shi da gado akwai wani tsakanin kyauta da ka bayar kana da rai da gado da za a ci bayan mutuwarka gado da za a ci bayan mutuwarka za a raba ne lizzakari misal hazul unsayi da ɗan namiji yana da kasan mace biyu amma yayin da zaka yi kyauta daidai wa daidai zaka bayar ba wani mutuwa tsakanin mace da namiji idan yayanka biyu ka ba namijin mota ita ma matar sai ka bata mota kar ka tsaya yau ai sai sana gidan aure me za ta yi da mota aka bata mana ba sai ka sayar ba idan ka bada suke ba za ta shiga ba za ta sayar za ta sai fulote a wani waje za ta sai wani abin nan za ta sai hannun jari a wani kamfani ya halatta ko bai halatta ba ai kuma irka ce tana dangantuwa zuwa gare ka kuma kyauta ce bagado bagado ne za a ce namiji rabon masa biyu amma kyauta daidai wa daidai za ka bayar ina fata an fahimta dai sau da dama masu ƴaƴa maza da mata sukan fifita maza ta wannan fuskar ko ba wai dan suna kin matan bane ba a'a saboda sun jahilci hukuncin sai su dauka to ai ta mace matsalolin ta ba su da yawa kuma sannan ma za a yi mata aure tana gidan aure shi kuma wannan shine zai zo nemo mace ya aure wannan ai dai irka ce wannan danka ne wannan danka dole ka ba su daidai wa daidai dangantuwar duk daya ce tsakanin ka da su bai wannan tambayar yana cewa wai da Allah akwai waɗansu ka'idoji da ake bi don a yi tafsirin alkur'ani ko kuma kawai mutum na tafsiri ne da ya ga dama ina zan wannan mai tambayar shi ma dai akwai abin da yake nufi da ita a ita kawo mutum ya zo ya abu yadda ya ga dama babu ka'idoji ai ba zai yi wannan ba musamman ta'amuli da littafin Allah alqur'ani mai girma sannan sharadi ne wanda zai tafsirin qur'ani ya zanto ya haddace alqur'ani ko kuma ya al'amari yake wani irin littafai ya kamata mutum ya dogara da su wajen tafsiri
na'am
ya dan uwa a takaitan takaicewa tafsiri yana ɗaya daga cikin mafi muhimmancin ilimi daga cikin ilimomi da suke dangantaka da addinin musulunci kuma yana daga cikin ilimi mafi faɗi daga cikin ilimomin da suke da alaka da addinin musulunci kuma tafsiri ko shakka babu yana da bukatar mai shi ko da bai haddace alqur'ani gaba ɗayansa ba ya haddace kaso mai yawa a ciki yana da kuma laushi a cikin alqur'ani ta yadda zai iya kakkamo waɗansu wurare ya kamata ka fahimta cewa kowane irin ilimi daga cikin ilimomin da suke da alaka da addinin musulunci makamashi ne wajen fahimtar tafsiri ilimin hadisi makamashi ne wajen fahimtar tafsiri ilimin nahau ilimin fiqhu ilimin sira ilimin tarihi dukkan su makamashi ne wajen fahimtar tafsiri duk ilimin da yake da alaka da harshen larabci da nahau da sarfu da balaga da adab waɗannan dukkanin su makamashi ne wajen fahimtar tafsiri babu yanda za a yi mutum ya fahimci tafsiri baya da abin da ake kira ulumul lugha wato ilimomi da suke da alaka da harshen larabci nahau sarf da balaga da adab aruf ba dole bane ba a cikin tafsiri ba ma dole bane a cikin larabci dan ba kowa ne ke iya yin waƙe ko waƙa a cikin larabci ba shi kuma arubu yana da alaka ne da waƙe to amma waɗannan dukkanin su suna da alaka da tafsiri suna da alaka da ilimomi na addinin musulunci na sha buga misalin kan cewa za ka iya zuwa ka samu mutum a gida da littafin ka na nahawu za ka karanci nahawu a wurinsa qatrun nada na ibn hisham ko alfiya ta ibn malik babu wani abu wanda yake sunan shi wayo ko ya iya ne ko bai iya ba in bai iya ba dole ya baka uzuri ko ya maka wayo ya baka uzuri shine cewa wallahi ban gaskiya wannan ilimin yana dan zurfi ya kamata ka je wajen wani to wannan mai adalci ne cikin malamai zai ce maka haka amma wanda yake da wayo dabara zai maka yace ai baka kai ka karanta wannan littafin ba ya mai da kai wani can na ƙasa ku ita da hayar da shi kai tana cewa kai kai shi kuma da cewa baka kai ba kaga sakamakon shine dai malamin ya maka umarni ka kibi kaga nan yayi wayo ne ya rike maka al'aurar bai ce maka bai iya ba to kaga mutumin da ka je wurin su zaka karanta na hawa baka bai iya ba ko ka je zaka yi balaga a wajen sa bai karanci balaga ba dole ba zai iya karantar da kai ba dole ya kautar da kai ko ka je zaka yi adab ko ka je zaka yi fiqh ko ka je zaka yi usulul fiqh ko mustalahul hadith ko karatun sira duk bai iya waɗannan ba to amma wato ya iya wani abu ne daga cikin waɗannan guda ɗaya ko dai ya iya fiqh kadai bai iya sauran ba ko nahau kadai bai iya sauran ba ko ya san wani bangare na mustalahul hadith kadai bai san sauran ba to tunda bai san sauran ba babu yadda za a iya yin tafsiri amma abun mamaki gashi ka je bai ɗaya iya bai iya sauran ba amma da wanda ka je wurin su da nahau bai iya ba sai fiqh da wanda ka je wurin su da fiqh bai iya ba sai nahau da wanda ka je wurin sa da balaga bai iya ba sai adab da wanda ka je da adab bai iya ba sai balaga dukkanin su in azumi yayi kuma suna tafsirin Qur'ani shi ko tafsirin Qur'ani yana nufin sai kana da makamashi a cikin duka sauran
na'am
ina fata mun fahimta yana da makamashi a cikin duka sauran yanzu da ka dauki tarihi a matsayin sa na ilimi usul din sa gabaɗaya suna cikin Al-Qur'ani tarihi a matsayin sa na ilimi idan ka dauki sira usul din ta yana cikin alqur'ani ne da kasan bai malaman sira menene wato makubbugar ilimin ku na farko za su ce kitabullah haka in ka samu malaman tarihi haka in ka samu sauran bangaren ilimi da haka gaskiya tafsiri yana da fadi yana kuma da matukar wato wahala yana da bukatar tsayawa mutum ya karanci shi sosai sosai idan ko kun dauki tafsiri shine a fassara kalma daga Hausa zuwa ga Larabci wa tilka hujjatuna wacce ita ce hujjar mu atainaha ibrahima muka biya annabi ibrahim ala qaumihi akan mutanansa narka wa darajatu man nasha mana dauka in kun dauka wannan shine tafsiri to kun yi kuskure wannan in kuka dauka a matsayin wannan shine tafsiri to kun yi kuskure to da yawa daga cikin mutane sun dauka wannan shine tafsiri wannan tarjuma ce akwai malaman da basu yadda ma kaiwa alqur'ani haka dole idan ka yi wannan sai dai ka faɗa a matsayin kana ba mutane ma'anar kalmomi bayan ka dare to sai ka ka sai ka yi bayani yadda za a fahimta su shine tafsirin domin in kai wannan kawai kai shi lokacin mutane kun fahimta za a ga su fahimta ba amma in kai bayanin sai ga an yi ne sai an fahimta to wannan bayanin shi ne to wanda bai yi wannan bayanin ba shine tafsiri to sai ya cike gurbin da labarai da ababen dariya da labarai da kissoshi to su ko mutane ba sa iya ganewa sai a wuce a ce mun je wurin tafsiri shi kuma kaje wurin kisso shine da labarai kawai amma ba tafsiri hakikanin gaskiya
na'am
wallahi tafsiri yana da mutukar fadi sosai da sosai ilmomin su suna da fadin gaskiya kuma kowanne fanni da ka sani akwai littattafai da za su taimaka maka littattafan ulumul qur'an akwai buƙatar ka karance su karanta mai kyau mafi karanci ka karanta littafi guda biyu na ulumul qur'an al-itqan fi ulumul qur'an na imam as-suyuti al-burhan fi ulumul qur'an na al-imam az-zarkashi mafi karanci waɗannan littattafan kana da ta'amuli da su mafi karanci a bangaren at-tafsir bil ma'thur alal aqall kana da ibn kathir alal aqall kana at-tafsir al-baghawi a bangaren abinda ke kira at-tafsir al-fiqhi alal aqall kana at-tafsir al-qurtubi mafi karanci kenan a bangaren abinda ke nufi at-tafsir al-lughawi ko an-nahwi wa as-sarfi alal aqall kana da al-bahr al-muhit na abu ayyan
na'am
mafi karanci kenan abinda ya shafi balaga da mu'jizan qur'ani alal aqall kana tafsirin zamakshari al-kashaf a bangaren wanda suka jama'u bainal tafsir bil riwaya wa diraya alal aqall kana da mahasin at-ta'wil na jamaluddin al-qasim alal aqall kana da fathul qadir al-jami'u bain fannay diraya wa riwaya min ilm at-tafsir wato ne muhammad bin ali al-shawkani a bangaren kaza kana da kaza a bangaren kaza kana da kaza alal aqall littafai na tafsiri mafi karanci a labirarin ka a samu 15 kuma 15 din ba wanda kai ado da su akan kanta ba kana karanta su kana duba su kana nazarin su ba haka mutum yake zuwa ya faɗi maulanka ba dole sai mutum ya karanta sannan ya faɗa in ba haka babu yanda za a yi ya biya wa littafin Allah haƙƙinsa to kuma ya kamata mai tafsiri ya samu tsoron Allah a cikin zuciyarsa kuma yana yawan fakewa zuwa ga Allah yana tambayarsa yana roƙonsa ya masa fatahi ya haskaka kirjinsa wajen fahimtar maganganunsa to wannan yana daga cikin abin da yake dole ne mutum ya same shi kafin a ce an sami tafsiri daga nan takardu ne guda biyu waɗannan wannan wani basarake ne daga jihar Adamawa daga Song local government ya rubuto takarda takardar ka ta same ni na gode kwarai da gaske Allah saka da alkhairi da bayanai masu kyau a ciki na gode matuƙa wannan kuma wata ƴar uwa ce ta rubuto daga university na Maiduguri akan batun lecture za a yi gobe da kuma bayar da shawara kan abin da take ganin ya kamata a yi lecture din akai takardar ki ta same ni kuma zan yi nazarin shigar da waɗansu ababai daga cikin ababen da kika rubuto sannan kuma akwai wani ɗan uwa da ya rubuto dogon takarda shafi biyu ko uku shi ma daga university na Maiduguri yana mai ba da shawarwari kan waɗansu abubuwa ya ce amma idan halin ƙarin bayani ya kama to zan iya neman shi to ina neman ka ɗin za ka zo wajena ka iya zuwa jibi lahadi karfe 2 daidai na rana kar ka wuce karfe 2 in ka wuce karfe 2 baka ganni ba kar ka ji haushi na kai ne ka wuce karfe 2 jibi lahadi idan Allah ya kai mu